لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء 27 ga watan Shawwal shekara ta 1447 Hijriya, wanda ya dace da 15 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya. Muna darasi na 80 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na Zadul Mustaqni. A satin da ya wuce mun gama magana akan wutri da nau'i na wuturi wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma kaifiya yanda ake yin shi wuturin. To yau zamu dora ne akan al-qunut, hukuncin yin al-qunut a sallah, da kuma sabanin malamai da bayanai akan haka. Malam yace wa yaqnutu fiha ba'da ruku, qala rahimahullahu ta'ala wa yaqnutu fiha ba'da ruku fa yaqulu allahumma hdini fi man hadait وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. ما لا يتدي القنوت بين وتو الركوع ويقنوت فيها بعد الركوع. Idan mutum yayi wuturi bayan yayi ruku'i, to sai yayi al-qunut, ma'ana bayan yayi ruku'i ya dago. Menene ma'anar ruku' a wannan al-qunut? Shine addu'a. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin Bukhari da hadisin Muslim, riwayar Anas bin Malik, manzon Allah yayi al-qunuti, addu'ar al-qunut, bayan ya dago daga ruku'i. Ita addu'a ta al-qunuti tana da ka wato ba ni sunan shi tana da kama sura ne guda biyu, ta zo da nau'i guda biyu. Ana iya yin al-qunuti kafin ayi ruku'i, kana gama qul huwallahu ahad falaq da nasi, kafin kayi ruku'i sai ka daga hannu ka ci gaba da addu'a. Akwai wannan kamar ko akwai wannan kala din. Akwai kuma al-qunut da ake yi bayan an yi ruku'i, ka ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a iya yin su, kamar yadda sunna ta tabbatar, malamai kuma suka ce fi wato sunnatun wa khair, sunna ne kuma alkhairi ne, kuma ba za a musanta wanda ya aikata wannan ba. Saboda akwai hadisi da yazo ingantacce cewa Annabi yayi al-qunuti kafin yayi ruku'i. Idan kuma yace mai sallah yace ba zai qunutin sa ba sai bayan yayi ruku'i ya dago, shi ma babu laifi, ya halatta ya haka din, shi ma akwai riwaya da tabbatar haka. Wannan sabani da malamai suka yi akan a ina ake yin ruku'i a sallar qunuti, a kafin ruku'i ne ko bayan ruku'i ne, sunan sa khilafu tanawwu ba khilafu tadad ba. Akwai khilafu tanawwu, akwai khilafu tadad. Khilafu tadad shi ne wanda aka samu cin karo, aka samu rashin daidaito tsakani, to wannan ba shi ba ne. Khilafu tanawwu sabani ne, ko kai wancan ko kai wannan, haka malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. Dan haka al-qunuti sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a bisa kauli daga cikin kaulukan malamai. Wasu kuma sun ce mustahabi ne a cikin wuturi. Yanzu zamu dawo kan magana akan wuturi, a yin al-qunuti a wuturi. Ba mu zo magana akan al-qunuti a cikin sallar farilla ba. Shafa'i da wuturi, idan an yi wuturi ana so a yi addu'ar al-qunut, wannan addu'ar da muka karanta, ko a wajen liman kai sallah ko kai kadai kai sallah, a gida, wanda yawanci mutane ka iya cewa sun kaurace wa wannan sunna din ta yin addu'a a al-qunuti, wato addu'a al-qunuti a cikin wutri. Malamai suka ce mustahabi ne, amma in mutum yayi wutrinsa bai yi al-qunut ba, wutrinsa fa yayi, ba laifi bane, sai dai ya bar abin da ake so a yi. Shi wutrin sunna ce muakkada, sunna ce mai karfi. Shi wutrin sunna ce mai karfi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da ayi wutri, har ma yace inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah wutri ne, ma'ana Allah kwaya ɗaya ne. Yuhibbul witra, kuma yana son wutri. Fa autiru ya ahlal Qur'an, ya ku waɗanda aka saukar da Al-Qur'ani, ku yi wutri. Wannan hadisi Imam Ahmad da rawaito shi, Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah. Allah ya musu rahama. Yace kuma al-witru haqqun, shi wutri haqqun, gaskiya ne, ko kuma ka ce wutri wani abu ne mai muhimmanci. Haka wasu malamai suka fassara shi, Allah ya musu rahama. Malamai sun yi sabani dangane da yin wannan al-qunut da malam ya kawo mana a nan, wannan addu'a da na karanta, yin al-qunuti a cikin wutri din. Wasu malaman suka ce an shar'anta yushra'u mutlaqan, kawai in dai mutum yayi wutri to zai yi al-qunut. Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita, har zuwa karshe. Kenan duk shafa'inka da wutrinka, idan ka gama ruku'i ko kafin kai ruku'i za ka daga hannu kai wannan addu'a, saboda akwai alheri a cikinta. Sannan suka ce fi jami'il witri wa fi sa'iris sunnati, a cikin dukkan witri da kuma dukkan nafilfili na sunna. Daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan cewa ana yin witri ne kawai a ƙarshen Ramadan. Ana yin wannan qunut, ana yin al-qunut ne kawai a ƙarshen Ramadan. Kenan waɗannan malaman a waɗannan mazhabar, kawai in ka ji mutum ya yi Allahumma hadini fi man hadaita, to a goman ƙarshe ne na Ramadan kawai. Wannan ma ra'ayi ne daga cikin ra'ayin malamai. Kenan wutrin goman ƙarshe na watan Ramadan shi ne ake masa al-qunut. Wasu kuma suka ce a iya yi a annisul wato annisul sani min Ramadan, 15 ga watan Ramadan, 16, 17 har zuwa ƙarshe, duk wannan lokaci ne na yin wato qunuti a cikin wutri. Waɗannan malaman sun keɓance yin addu'ar al-qunuti a ƙarshe na Ramadan, ko kuma a rabin Ramadan, daga 15, 16, 17 har zuwa ƙarshe. Kenan ba a yin addu'ar al-qunut a wannan mazhaba ta su, sai in a cikin Ramadan ne. Wasu malaman kuma suka ce da Ramadan da ba Ramadan ba duk za a yi wutri, wataran a yi wataran kuma kar a yi. Ma'ana mutum ya ga dama wataran ya yi addu'ar wutri a yi wa qunuti, wataran kuma wato ba sai ya yi ba. To wannan ra'ayi na a cikin shekara gaba ɗaya ana iya yin al-qunuti a cikin wutri, ko kuma wataran ba a yi ba, a yi ana fashi. Wannan shi fi daidaito da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kar a mai da shi ya zama wajibi ko farilla. Da yawa daga cikin malamai mazuwa ilimi sun tafi akan haka. To wanda ya dawama yana yin qunut a cikin wutri kullum fa, wala haraja alai, babu laifi, tun da yana mashru'a, saboda an shar'anta. Kaman wani yace duk ranar da ya wutri sai yayi Allahumma hadini fi man hadaita, sai yayi wannan addu'a, shi ma bai yi laifi ba, bai kuma saba wa Allah ba. Malamai suka ce da mutane sun san falalar addu'ar al-qunut da basu batta ba, da mutane sun san falalar addu'ar da take cikin al-qunut, wanda yau zamu fassara ta, to da bai kamata a ce mutum wata rana yayi sallah ta wutri bai wannan addu'a ba. sannan akwai wadanda suke zargin cewa idan Ramadan ta zo suka ji liman bai al-qunut ba sai su zarge shi shi ma nan ba laifi bane ko da a cikin Ramadan din ne idan liman ya zaba wata ran yayi qunuti wata ran bai yi qunuti ba shi ma fala haraja dai babu laifi idan an ware wasu kwanaki an yi wata ran kuma ba a yi ba to amma dai malamai da yawa sun tafi akan cewa duk fashi da mutum yake yi akan addu'ar al-qunuti a wutiri to da Allah ya daure a cikin Ramadan ya dawwama yana yin al-qunut tun daga Ramadan din farko me ye dalilin ku suka ce a ai Ramadan wata ne mai falala wata ne mai albarka wata ne da Allah yake karban addu'a me ye mutum zai kyamaci yin addu'ar al-qunuti a cikin watan Ramadan suka ce da mutum ya dawwama yana yi wannan da yafi saboda an samu wata magana daga cikin maganganun magabatanmu na ƙwarai cewa an samu salaf akwai wanda suka dawwama in dai a Ramadan ne kullun wato sai sun yi addu'ar al-qunut suka ce akwai husulil baraka samun albarka a ciki kuma akwai ishtima'un nas mutane suna haduwa a masallaci ana addu'an nan ana amin ai bai kamata ai suka ci liman wato ya bari bai yi ba kamar yadda hadisi suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka dai addu'a a cikin al-qunut an shar'anta a yi ta kuma a iya yanta kafin rukui ko kuma a yi ta bayan an yi rukui sunna ce kuma mai karfi ita yin wutirin din amma Abu Hanifa Allah ya masa rahama shi a mazhabarsa wato wutiri dole ne a mazhabar Abu Hanifa dole ne kamar yadda Imam Ibn Qudama ya kawo a cikin Al-Mughni me dalilin Abu Hanifa yace gashi annabi yace al-witr haqqun yace annabi yace witri dole ne ya fassara haqqun din da matsayin dole tilas da haka duk dan Hanafiya baya bacci sai yayi witri duk dan Hanafiya baya bacci sai yayi witri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi cewa duk wanda ya tashi sallar dare duk wanda yake qiyamul layli a cikin kutube kamata ba ya sallame ya gama qiyamul laylin sa bai wutri ba yama shi ma cewa ya wajibi ne in dai kai tahajjud da daddare kai qiyamul layli da daddare to wajibi ne sai kai wutri ka sanya shi ne karshen sallarka saboda manzon Allah ya ce ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya sallarku ta karshe abinda za ku yi a karshe shine wutri hadisin Abdullahi dan Mas'ud riwayar Imam al-Bukhari da Imam Muslim kenan Ibn Taymiyyah ma ya tafi akan dole ne ga wanda ya tashi sallar dare kar ya rufe sallar sa ba da wutri ba ana so a gama da wutri kuma an ruwaito cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yatrukul witra manzo Allah bai kasance yana barin wutri ba a rayuwar annabi kullun yana yin wutri kai ko tafiya ma yayi in tafiya ma yayi kaga dai idan an yi tafiya ai ba sai an yi nafil bili ba saboda an dauke wa mutum farilla ma an ce ka rage ta in kana tafiya to kaga ai ba kai ta nafil bili ba amma a sunna ya tabbata annabi yana yin wutri da daddare koda yana kan tafiya da haka wannan yana nuna cewa ashe wutri yana da karfi kuma sasahulanci da sakaci da wasu mutane suke yi akan sa wannan rauni ne da yake bayyana da gare su karara dan haka duk wanda yake tashi sallah da daddare to ya rinka yin wutri yana rufe sallarsa ta dare kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Abu Huraira wata rana annabi ya ga Abu Huraira ya tambaye shi yace da shi kana yin wutri ko kafin ka kwanta bacci manzo Allah ya ce to lalle ina umartan ka da ka rinka yin wutri in zaka kwanta bacci annabi ne ya gaya wa Abu Huraira ina yi maka wasiya idan za ka yi bacci kar ka bari bacci ya dauke ka baka yi wutri ba a tutira qabla an tanam fa awsahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yutira qabla an yanam wannan hadisin shi ma Bukhari da Muslim ne su garwaito shi Abu Hurairan shi ya faɗa addu'a ta al-qunut da muka karanta yanzu manzon Allah ne ya karantar da sahabbai yin wannan addu'a kamar yadda riwaya ta zo daga Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi daga Nasa'i da Ibnu maja Allah ya musu rahama ga baki daya. An karanto mana wannan addu'a ga abin da ke ciki. Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar. Shiriya kala biyu ne, akwai hidayatu dalalatin wa irshadin, akwai kuma hidayatu tawfiqin wa ilhamin. Allahumma hdini fi man hadaita, mai sallah yana cewa ya Allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar. Wannan ya dauki dukkan nau'o'in addu'an guda biyu, mana Allah ka shiryar da ni shiryarwa ta dacewa ta shiriya, in doro akan shiriyarka, in doro akan shari'arka, sannan kuma ihdini, kai min ilhama, ka kimtsa min daidai, sannan ka bani tawfiki, ka sa duk abin da nayi ya zama daidai. Duk lokacin da kace Allahumma hdini fi man hadaita a addu'arka, ko Allahumma hdina fi man hadaita, to abin da kake nufi kenan. Kaga bai kamata mutum ya saka cibiyar wannan addu'ar ba, kaman kana nufin ya Ubangiji ka shiryar da ni, ka kimtsa mini shiriya, ka tabbatar da ni akan shiriya. Wa'afini fi man afaita, ya Allah kai mini afuwa cikin wanda kai wa afuwa. Afuwa anan ana nufin afuwa daga al-amrad wal asqam, na dai kenan. Allah ya kai mini afuwa daga dukkan cututtuka da nau'ukan rashin lafiya gaba daya. Duk lokacin da mai sallah yazo addu'a ce wa'afini fi man afaita, a addu'a ka ta gunuji, kana nufin ya Allah duk ciwo, duk ciwuwuka Allah ka kare ni da su, ka sanya ni cikin waɗanda kai wa afuwa. Wallahi ba mamaki ciwukan da suke damunka baka yin du'a'in al-qunuti ne a cikin wuturinka idan ka zo yi. Sannan kuma ka yaye min, kai min afuwa daga al-humum wal ahzan, damuwa da bakin ciki. Sannan kuma ya Allah ka yi min afuwa daga fitina ta duniya da kuma fitinan lahira, fitinatul duniya da fitinatul akhira. Sannan ka raba ni da fitinatul shahawat, fitina na sha'awa, da fitinatul shubuhat, fitina ta shubuha a cikin addini, abu mai rikitarwa. Duk wanda ya roki wa'afini mu'afa dinnan, to ya hada wadannan abubuwa guda shida gaba daya a cikin addu'arsa. Wa tawallani fi man tawallaita, ya Allah ka jibinci al'amarina cikin waɗanda ka jibinci al'amarinsu. Tawallani ana nufin tawalla sha'ani wa amri, ya Allah ka jibinci sha'anina da lamarina wajen dora ni akan daidai, wajen bani kariya, fil hibzi wal ri'ayati, wajen kare ni da kuma kulawa da ni. Ya Allah karka banni da kaina, karka banni da wayona, karka banni da dabarata. Malamai suka ce wa man tawallahu Allahu, wanda duk Allah ya jibinci al'amarinsa, to fa inna la khawfun alayhi, bai da wani tsoro a duniya, bai da bakin ciki. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut. Kaga Allah shine waliyul ladina amanu, shine wa tawallani din ai. Allahu waliyul ladina amanu, an gane ko? Fa innal kafirina la maula lahu, kafirai ba su da maula, bai jibinci al'amarinsu ba kenan. Ina fata ana fahimta. Dan haka wane ne maulan kafirai? Shine at-taghut. At-taghut. Dan haka ka roki Allah ya baka tawalli, ya kula da kai, ya tsaya maka, ya rike hannunka. Wa barik li fi ma ataita, Allah kai mini albarka a cikin abin da ka bayar. Abinda ake nufi, Allah ka kara mini, ka ciyar da ni gaba, shine barik. Albarakatu a larabci ana nufin az-ziyadatu ne. Albarakatu ana nufin az-ziyada. Ma Allah ka kara mini fi ma ataita, duk abin da ka bani ka kara mini shi. Ka kara mini lafiya, ka kara mini arziki, ka kara mini wadata, ka kara mini kwanciyar hankali, ka kara mini walwala. Shine wa barik li fi ma ataita, kai mini albarka cikin abin da ka bani. Shine az-ziyadatu wan nama'u wat taharatu. To akwai kuma karin ma tsarki, duk abin da ka bani ya Allah ka tsarkake mini shi. Shine ma'anan wa barik li fi ma ataita. Allah yakan iya wa mutum albarka malam a cikin dukiyarsa, dukiyarka dan sai kaga kuma ya zuba mai albarka, ya aiki mai yawa a ciki. Almalu qalilun wal barakatu kaseer kaseer wa yubarikullahu fihi, Allah ya bada dukiya kadan amma kuma ya tafka maka albarka a ciki kai ta aikata aikin alkhairi da yawa mala akwai wanda za ga Allah ya musu dukiya ba yawa amma fa ana amfanuwa da su wani kuma Allah ya tafka mai dukiya da yawa amma ana cutuwa da shi haka Allah yake lamarin sa to wancan ya samu wa barik li fi ma a'taita kenan ka mini albarka albashin ka 50,000 wallahi sai ka je kai shagali na 150,000 in Allah ya sa ma albarka ko na 200,000 wani kuma yana daukar 500 amma iyalinsa kullun zaki zaki suke da shi ba albarka Allah ya cirewa abun albarka dan haka in ka zo kunut kana wa barik li fi ma a'taita to Allah zai ta zuba albarka ne a kasuwancinka ya saka maka albarka a cikin kudinka ya saka maka albarka a cikin nomanka ya saka maka albarka a cikin lafiyarka ya saka maka albarka a cikin mu'amalolinka ku duba kalmomin manzon Allah yanda suke dauke da albarka a cikin a tattaren su sannan kuma wa barik li ma fi ma a'taita yana iya daukan wato mutum ya samu lafiya mai yawa sannan yana nufin Allah ya tsare shi daga azaba a cikin abin da ya bashi dan akwai abin da Allah zai baka ima azaba da shi da yawa wasu sun shiga wutar jahannama ne saboda ba ni sunan shi wato dukiyar da ubangiji ya basu wasu aikin Allah da ita ba albarka din da yake nan tana nan tana da yawa a duniya da lahira ana bukatar albarka da haka ka rinka addu'a wa kini sharra ma qadaita Allah ka kiyaye ni kini ka tsare ni kini ka kiyaye ni ka bani kariya daga sharrin duk abin da ka hukunta Allah ya kaddara alheri da sharri Allah shi ya kaddara faruwar alheri shi ya kaddara faruwar sharri da haka a yanzu kana nufin duk abin da Allah ya kaddara shine qadaita ya hukunta ya kuma kaddara Allah ya kaddara sharrin zai faru to kai kana cewa ni kuma Allah ka bani kariya daga wannan sharri da ka kaddara zai faru Allah ka kaddara ka hukunta za a yi gobara wa kini sharra ma qadaita to ka tsame ni daga ciki Allah ka kaddara in an yi tafiya za a yi hadari za a kakkarye wa kini sharra ma qadaita Allah ka takaita min nikan a wullar da ni dai a wajen mota a banni kawai a wuce duka wannan alkhairai malam suna faruwa a rayuwar mutum ba tare da ya sani ba cikin dare kana ta wannan addu'ar Allah ya riga ya karba sai dai kaga a rayuwarka Allah yana ta baka kariya bala'i yazo wa mutane kaga Allah ya tsallakar da kai saboda kai addu'a Allah ya karba wa kini sharra ma qadaita Allah ya kaddarta ya hukunta lalle sharri zai faru to kace Allah ya kiyaye ka shikenan sai kaga Allah tabaraka wataala ya baka kariya an kaddara wata masifa za ta faru wasu mutane sun yi gaggawa sun tafi kai kuma sai aka samu matsala gudawa ta kama ka kace kai baraka da bai ga shiga ban daki ka sauke ashe gudawan da alheri ne gare ka fito kana ta fada mota ta tafi ta barka mutane ba su da yanwantaka an ki a jira ka ba yadda da larurar ka ba bayan sun tafi can da yan awani sai ka ce kai ka ji an ce jama'a an yi wani mugun hadari a hanya wata mota lambar Kano sun taho za su tafi daurin aure sun yi hadari sun fada rami motar ta kama da wuta a cikin motar akwai wurin zaman ka amma me ya tsaye da kai gudawa wa kini sharra ma qadaita kaga Allah ya hukunta hadari tunda sharri ne wannan zai iya samun su amma dalilin addu'ar da kai sai Allah ya kare ka sai ya dora maka wani ibtila'in da bai kai wannan ba haka Allah yake lamarin sa haka Allah yake kaddarta abubuwa malamai suka ce ita addu'a malan tana iya kauda kaddara kamar yaya an kaddarta maka shekara mai zuwa ranar kaza da watan kaza lokaci kaza zaka je zaka yi hadari ko za ku yi hadari lalle za a yi hadari kamar hadari kala-kala akwai hadarin da zaka buge mamu akuya ka taka birki taya ka tafashe ka je ka bugi gefen hanya ko ka bugi bishiya masifar ta kare maka akan tayar mota da danjan mota kai hadari ko baka yi ba kai akwai hadarin da zai zo daga taka birki mota sai ta hantsulawa ta hantsula ta mokade motar ta yi condemn amma kai din sai a fitar da kai kaga anan abinda Allah ya kaddara zai faru na hadari ya faru amma kai din Allah ya kare ranka saboda albarkacin addu'a asarar ta tsaya akan dukiya kana komowa kuma zaka fara tunani ya zaka canja wata motar sai sai ga Allah ya kawo maka to akwai hadarin da kuma za a hada da dukiyar da mai motar gaba daya ai asarar motar kuma ai asarar mai motar kaga shi ma yayi hadari kenan kaddarar tana iya zuwa maka amma a nau'i nau'i kisa kaddara tana iya zuwa maka da wahala tana iya zuwa maka da sauki duk wanda kaddara ta zo masa da sauki to yayi addu'a ne sai ta rage karfin kaddarar ina fatan kana fahimta ta rage maka karfin kaddarar ta sassake wato karfin jarrabawar lallai wata masifa za ta same ka eh masifa ta same ka sai aka takeice maka mashin dinka aka sace to wani ko masifar da ta zo masa gobara aka yi mai a gida gaba ɗaya gidan ya kone da takaddunsa da dukiyarsa da kayan mu'amalarsa kai da har ma iyalai suna kwanci a asibiti kai kuma kaga sai Allah ya takeice maka akan wani abu guda ɗaya to shine amfanin addu'a ya koyan uwana ibnul qayyim Allah ya yi masa rahama yayi bayanai irin waɗannan a cikin littafansa da yawa cewa duk inda dan adam yake addu'a baya tashi a banza kawai kai yadda kawai in dai kai addu'a to akwai inda Allah ya ajiye addu'a nan za ta yi maka amfani to wanda bai ci sa'a ba shine wanda baya yi ko ya ce ni nayi ta yi nayi ta yi na ga ba a karba ba wataƙila duk an karba ana ta kare maka bala'ai ka san me abinda malamai suka ce akan addu'a idan kana addu'a kana roƙon Allah kai yanzu kana roƙon Allah ya baka cikatan kuɗi ka sayi mota ko kai abinda kai ta roƙa kenan kai ta addu'a kai ta sallah kai nafila ka ce yara ai sadaka ai addu'a ai wai kai dai kawai ka samu kuɗin da zaka cika ta ka sayi mota ko ka karasa ginin ka zaka aurar da yarka sai hakan da kake nema baka samu ba baya nuna Allah bai karba ba fa Allah a cikin sha'aninsa sai ya karba addu'ar sai ya tsare maka wata masifa da za ta same ka nan da shekara uku masu zawa wallahi a maimakon wannan biyan bukatar yanzu da kake so yanzu sai Allah ya ce ya karba amma an maka canji an tsare maka wani bala'i wanda ka zauna cikin talauci abinda kake neman yanzu baka samu ba amma an ije maka wani bala'i da zai zo maka nan da shekara biyu ko shekara uku kai ga abinda ka roka wataƙila jarrabawa ce kake ta roƙon Allah ya sa ka ci jarrabawa kuma sai ka fadi karka yadda ka ce ka roki Allah bai karba ba a'a ai gaibu ne wataƙila ya karba amma ya sa ka kuma zaka ci jarrabawar kasuwa ka fadi a jarrabawar makaranta an je an shiga jarrabawa a harkar kasuwa Allah sai ya tsallakar da kai a jarrabawar kasuwa yan kasuwa suna ta kuka sun shiga jarrabawa kai ko sai ka ce alhamdulillah waccar addu'ar ka ne ta legal din nan da baka ce ba ko ta biyu ke ita ce sai aka dawo maka ita aka biya maka ita a kasuwa shi Allah yana yi wa bawa ne abin da ya ga dama ba wai abin da bawa ya ga dama ake mai ba ka sani ku kuna fahimta nan da haka duk lokacin da ka daga hannu ka roki Allah wala ba tashi a banza ba kawai wani malami yake cewa duk wanda Allah ya azurta shi da addu'a to ku Allah bai zai haramta masa karba ba sai dai maciyin haram shi ma mai cin haram din dagewa ake yi da ya daina cin haram din ya dawo cikin rahamar Ubangiji sai i dawo masa da duk abin da ya roka da haka ku yi addu'a kuma waɗannan kalmomi da annabi ya riga ya faɗe su kalmomi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ina fata ana fahimta dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara alheri ya kuma kaddara kishiyar alheri duk shi ya kaddara faruwar su amma fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra kaga man ata ya bayar wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila fa wanda ya ruwa wastaghna wa kadzaba bil husna ya qariyata aljanna wancan ya gaskata aljanna wannan ya qariyata aljanna wanda ya qari ya gaskata aljanna zamu bashi gidan aljanna zamu sauƙaƙa masa rayuwa wanda kuma ya qariyata aljanna fasanu yassiruhu lil usra zamu jefa cikin kunci da matsi kaga wancan alkhairi wannan kuma sharri duk Allah ne ya kaddara tabaraka wa ta'ala innaka taqdi wa la yuqda alayk Allah kai ne kake hukuntawa ba wanda yake hukunci akan ka ai kwarai kuwa Allah shine mai hukunci ba wanda ya isa hukunci akan Allah tabaraka wa ta'ala wannan itirafi ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala idan ya hukunta hukunci ba wanda yake yi juyar ko ba ku ji ba in Allah ya yanke hukunci ba mai hanawa in Allah ya kafa doka ba wanda yake canja in Allah ya ce kaza za a yi ba a yi sai a ce ba za a yi ba wala mu'aqqiba li hukmihi ba wanda yake bibiyar hukunci bayan Allah ya yi a ce bari a zo a duba a ga an yi daidai ko ba a yi daidai ba bayan Allah ya yi hukunci a ce bari a zo a bibiya a ga an yi zalunci ko ba yi ba a'a wala radda li qada'ihi idan Allah ya yi hukunci ba wanda zai juya da abinda ya ainihin wato hukunta Allah tabaraka ta'ala da haka kai ne Allah zai tambaye ka ba shi Allah za a tambaya ba kuma Allah tabaraka ta'ala shi yake da husnul qada'i da husnul qadari mu mun yadda cewa Allah shi ke hukuntawa kuma ba isa canja masa ba dan haka mun tabbatar da wannan muna fata Allah ka hukunta mana alkhairi innahu la yazillu man walaita duk wanda ka jibinci al'amarin sa wata wallani din nan can sai ya dawo duk wanda ka jibinci al'amarin sa baya tozarta la yazillu bi kasri dhali la yazillu daga zillatu ne azillatu a larabci shine alhawanu wulakantuwa tozartuwa mutum mutuncin sa izuba dan haka duk wanda Allah ya jibinci al'amarin sa to zai zama azizun karim ne a rayuwarsa zai rayu azizi kuma zai rayu karimi azizi babba karimi ma babba mai matsayi li'anna Allah tawallahu saboda Allah ya jibinci al'amarin sa dan haka ka nemi jibinta al'amari a cikin wuturinka da addu'arka ta al-qunuti ba wanda yake same ka da sharri wallahi Allah ya baka kariya za su yi ta kulla maka amma zai rinka zubewa ibnu gaim Allah ya masa rahama ya sha bayani yana da baganganu masu kyau a cikin wannan abubuwa na imani da kaddara da kula da addu'a yace wallahi malam duk mutumin da yake roƙon Allah yake addu'a duk sharrin da yake zuwa ai Allah ya kaddara sharri zai same shi eh zai same shi Allah kuma yana kawo maka sharrin cikin sauki wato kullura da wani abu guda Allah ya hukunta bala'i zai same ka ko ya hukunta a rubuce ki tunda kai dan adam ne eh bala'i zai same ka eh zai same ka ibnu gami yace to amma idan ka lazumci addu'a bala'in zai same ka amma addu'ar sai ce ta rage karfin bala'in ta rage ta bala'in zai zo ya same ka amma sai ya zo me sai ta zo da rauni sai bala'in ya zo a mace kamar wanda ya dauki alli ya jefi wannan ginin alli ka shirya da karfinka ka dauki alli ba ka jefi wannan ginin ka jefe shi ko baka jefe shi ba kuma yan zo hukunci za ka ce ka jefi gini ko baka jefa ba kuma ginin zai iya kai ka kara ka jefe shi ko bai kai ka ba zai kai ka cewa ka jefe shi jifa kai amma shin jifan yayi tasiri a jikin sa to shine bambancin wanda yake addu'a da wanda baya addu'a in masifa ta same shi duk wanda yake addu'a ko bala'i ya zo masa to sai Allah ya rage karfin masifar sai ya rage karfin bala'in idan ya zo sai ya sauka maka a cikin sauki sai ka ji kan alhamdulillah in ya tashi jarraban ka zai jarrabe kan amma sai ya baka jarraba mai sauki wanda zaka iya dauka amma idan baka yi sai a zo a ce ka ai wani fa ya shiga jarraba a ce to Allah dai sauki da an zo ko gaisuwa ne sai ai maza a tashi a barka a wurin saboda abun ya hakazanta duk da dai ba gaya maka zai ba to wannan kuma akwai tasirin matakila rashin yin addu'a ko kuma Allah bai karbi addu'ar ka da haka duk wanda Allah ya jibinci al'amuran sa la yazillu baya kaskanta ka duba wadannan kalmomi da annabi yake faɗa mu rinka yin su kullun amma muna sakaci ba mai wala ya'izzu man adaita wanda duk kai gaba kai kiyayya da shi ya Allah la ya'izzu bai taba daukaka ba ko zai daukaka duk wanda yake faɗa da Allah bai taba daukaka ba sam man azallahu Allah fala ahada yu'izzuhu duk wanda Allah ya kankan da shi ya tirsasa shi a ƙasa to ba dan adam da yake daga shi na rantsa maka da Allah daya tabaraka wa ta'ala shi kadai idan kai yadda ka shiga gonar Allah kuka fara fada da Allah duk duniya ba wanda yake daga ka ba wata ƙasa da za ta taimake ka ba wani dan adam da zai taimake ka ka kullawa kanka bala'i da masifa ba za ka taba ci gaba ba kuma ba za ka ɗaukaka ba kuma ko da ana ganin ka ɗaukaka banza ce mai karewa ce yanzu ba ta da amfani ai Allah ba a faɗa da shi a ciri ba ai a wanda ya fi ƙarfi ba a nan duniya in kai faɗa da shi zai gama da kai ballantana Allah wanda ya fi ƙarfin kowa tabaraka wa ta'ala wala ya'izzu man adaita kenan babu wanda Allah zai gaba da shi ya ɗaukaka Allah ya ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim a cikin suratul hajj duk wanda Allah ya kaskantar da shi shine wa man yuhinillah, wanda Allah ya ihanarsa, walla Allah, wanda Allah ya cuzartar da shi, wanda Allah ya kankandar da shi, wanda Allah ya kwantar da shi, kuma lahu min mukrim, babu wanda zai karrama shi ya girmama shi, babu shi wallahi. Wannan haka abu yake, tabarakta rabbana wa ta'alaita, tabarakta rabbana wa ta'alaita, wannan kana tabbatar wa Allah albarka ne. Ma'ana din kace tabarakta, ma'ana Allah kai ne mai albarka, albarkatunka sun yawaita. Albarkatu a cikin sunannakin Allah, albarkatu a cikin sifofin Allah, albarkatu a cikin ayyukan Allah. Tabarakta duk sun tabbata. Tabarakta ana iya fassara shi da azumat zatuka wa asma'uka wa sifatuka, zatinka ya girmama, sunannakinka sun girmama, sifofinka sun girmama. To wai jama'a, da me ake samun albarka? Malamai suka ce wal barakatu tunalu bi zikrillah, ana samun albarka ne da ambaton Allah. Duk wanda yake so Allah ya masa albarka, to yawaita zikiri. Ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera, ku yawanta ambaton Allah, zikiri mai yawa, ambato mai yawa. In zaka yi istighfari kai over, in zaka yi salatin annabi kai mai yawa over, in zaka yi subhanallahi kai da yawa, in zaka yi la ilaha illallah kai tai da yawa, sai kaji ka gaji. Ba a son zikiri kadan, ba inda Allah ya ce a kiraye shi kadan, a kira shi da yawa. Uskurullaha zikran kaseera. To wannan shine fa addu'ar al-qunut. Yanzu wannan sai an jawo maka hadisi, ko an jawo maka aya cewa kullun in ka zo shafa'i da wuturi ka rinka dan yinta, duka minti nawa ne wannan addu'ar? Da haka kana da dama, kana gama ruku'i da ka dago kafin kai sujjada ka dan jefa ta, wataƙila in yau Allah bai karba ba, gobe ya karba, ka haddace ta. To ga wata ƙarin addu'ar da aka samu a manzon Allah yana yi kuma du'a cikin al-qunut. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika, ya Allah ina neman wato da yardarka, ina neman ka kare ni daga fushinka. Anan ka shiga cikin fadar Ubangiji, ka shiga cikin rigar yardar Allah ya kare ka daga fushinsa, ma'ana ya yadda da kai, kai yayi fushi da kai, shine abin da ake nufi, ya yadda da kai, kada ya fushi da kai. Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka min sakhatika. Waɗannan sifofi ne na Ubangiji. Ar-ridha sifa ce ta Allah, was-sakht sifa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kenan kana neman Allah ya tsare ka ta hanyar yardarsa, ya baka yardarsa, ya raba ka da fushi. Me fushi? Ai Allah yana fushi yayi. Allah yana iya fushi da mutum. Duk wanda Allah ya yi fushi da shi bai da rabo, ba zai kuma taba rabauta ba. Wa bi afwika min uqubatik, ya Allah ina neman kariya da afuwarka, ka shimfiɗa mun afuwarka, ka tsare ni daga uqubarka. Ma'ana duk wanda Allah bai masa uquba ba, to ya samu afuwar Allah. Ma'ana duk wanda Allah ya yadda da shi, to ba zai fushi da shi ba, shine bi ridaka min sakhatik wa bi afwika min uqubatik. Duk wanda Allah ya masa afuwa, to ba zai masa uquba ba. To ka ta roƙon Allah ya baka ainihin wato afuwa, shi ma wannan sifofi ne na Allah. Kun ga cewa wannan hadisin mun samu sifa guda nawa? Kalma ta farko ar-ridha sifatullah, as-sakht sifatullah, sannan afu, al-afuwu, Allah al-afuwu ne, ina fata na mai afuwa ne, shi ma sifar Ubangiji ne tabaraka wa ta'ala. Al-uquba, sannan Allah yana yin uquba, dan ba za a ce Allah baya uquba ba, dan ba a fi karfinsa ba, tabaraka wa ta'ala. Kenan kana neman Allah ya maka afuwa, kare maka uquba. Wa bika minka, to wa bika minka, ya Allah na yi riko da kai, ina neman kariya daga gare ka kuma, ya Rahman. Manzo Allah, akwai kalmomi wa bika minka, wato kana neman Allah tabaraka wa ta'ala kai riko da shi. Tunda ka rike da shi, to kada yayi amfani da mulkinsa da sarautarsa ya azabtar da kai. Wa bika minka shine aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, kullun yana riko ne da Allah saboda yafi kowa ji tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Sannan idan Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin ka da wani mummuna abu, ba wanda ya isa ya kare ka. Da haka ka nemi Allah ya kare ka, kar ya nufaci ka da kishiyar alheri. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, in Allah ya nufin mutane da wani abu mummuna, ba wanda ya isa ya kawar. Wa ma lahum min dunihi min wal, ba wani wali ba wani wali, ba wani majibincin al'amari wanda ba Allah ba da ya isa kare wani Allah in Allah ya yi nufinsa da wani abu mummuna, babu shi. Don haka Allah ba a neman tsari da shi da shi da shi sai shi tabaraka wa ta'ala. Suka ce fala yu'izuka min Allah illa Allah, ba wanda ya isa tsare ka daga Allah in ba Allah ba. Kun gane karatu? Ba wanda ya isa kare ka daga Allah sai Allah. Allah shi kadai ne zai kare ka daga gare shi, shine ma'anar wa bika minka, ina neman ka tsare ni da kai, ka bani kariya daga duk abin da kai nufi a kaina mummuna. Allah kai za ka tsare ni, ban bawa kowa wannan dama ba in ba kai ba. La nufsi sana'an alaik, Allah ba ma iya kididdige yabon mu a gare ka. Wannan kana nuna cewa ba wanda ya isa ya samu yabo irin da Allah. Jama'a, aqidar ahlus sunna, ba wanda ya cancanci yabo irin yabon Allah, babu shi. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yabon sa wai a ce an yabe shi sama da yabon Allah, haka malamai suka faɗa. Allah shi ke gaba da kowa, manzon Allah shi ma bawan Allah ne. Dan haka la nusi sana'an alayka, ba ma iya kididdige yabo a gare ka, mana yabonka yafi na kowa duk duniya. Tabaraka wa ta'ala. Suka ce lar rasul wala ghairu rasul, sannan kuma ba wani wanda ya isa ya kure yabon Allah, ko annabawan Allah ba su isa su kure yabon Allah ba. Kun gane me ake nufi? Na farko dai, ba wanda ya cancanci yabo sama da Allah, babu shi. Kowa a ƙasan Allah yake. Kun gane ɗaya? Na biyu, duk kwarewar mutum, duk iya yabon mutum, duk kirarin mutum bai isa ya kai ƙarshen yabon da Allah yake so ba. La nusi sana'an alaik, ma'ana matsayin Allah ba mu gama sanin sa ba, ballanta na mu kure mu kai ƙarshe wajen yaba masa, sai dai mu dan taba kawai. Shine ma'anan la nusi sana'an alaika, saboda ni'amullahi kaseera, ni'imomin Allah suna da yawa, ba wanda yake faɗi ni'imomin Allah gaba daya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, Allah ya ce in za ku irga ku kididdige ni'imomin Allah ba ku isa ku iyakance su ba. Ha, to tunda baka iya iyakance ni'imar Allah ba, ka isa ka gama yabon Allah? Baka isa ba. Ha, wani ya baka abinda ka kasa kayyade meye adadin abin da ya baka, to zaka iya zuwa kai godiya iya adadin abin da ya baka? Ya baka 20,000 kaje ka mai godiya 20,000, ya baka 100,000 ka masa godiya 100,000, to ya baka abinda ka kasa irgawa, to ka isa kaje ka masa godiyar abinda baka ma san adadin meye baka ba? Sai bayan ka gama godiya zaka zo ka ce ah, ashe ya mun kaza ma. To shi ne ma'anan la nusi sana'an alaik, la nusi sana'an alaik, ba mu isa mu iyakance yabon da za mu yi maka ba ya Allah. Dan dan adam shi muqassir ne, wato mai tawiwa ne, bai sai iyakance abin da Allah yake wa bawa ba. To ka duba wannan addu'ar fa, ita ma a cikin alqunuti ake yin ta kullum. Idan kai alqunuti ka buga, sai ce Allahumma salli ala Muhammadin, ya rufe addu'ar sa da yau annabi sallallahi alaihi wasallam. Wannan kuma shine ladabi da tarbiyar malamai ahlus sunna wal jama'a, cewa duk lokacin da mutum yayi addu'a to ya rufe da yau annabi sallallahi alaihi wasallam. Yanzu me wannan shine za a ce baya sa annabi? Eh, ahlus sunna suka ce duk lokacin da zaka yi addu'a sai ka yi wa annabi sallallahi alaihi wasallam. Cikin albarkar addu'ar ka da Allah zai karba, ka nemi fada a wajen Allah da rufe addu'ar ka da yau annabi sallallahi alaihi wasallam. Bayan ka gama yabon Allah, sai kuma ka zo ka rufe da yau manzon Allah sallallahi alaihi wasallam. Kar ku manta fa, annabin da ake masa salati shine yake yin salatin da kansa, yake yi wa kansa da kansa, kuma ya koya wa al'ummarsa. Bayan yayi wannan kirari wa Allah, kuma ya zo rufe da annabi salati, Allahumma salli ala Muhammad, Allah kai salati wa annabi Muhammad, addu'a kenan. Dukkan wani abin da zaka iya faɗa akan salli, ka girmama annabi, ka kare annabi, ka mutunta annabi, ka daraja annabi, ka ba wa annabi daukaka, duk yana cikin ma'anar salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malamai suka ce yana cikin asbabul ijaba, sababin karban addu'arka, kana so Allah ya karba addu'arka, to ka rinka yi wa annabi salati a cikin addu'arka. Bai cikin ladabi mutum ya gama addu'a da kirari wa Allah kawai ya rufe ya shafa bai yi wa annabi salati ba bai cikin ladabi ko dai ka fara da yi wa annabi salati ko ka rufe da yi wa annabi salati ko kuma a ciki ka yi wa annabi salati jama'a wannan ita ce sunna din kuma wannan shine kaunar annabi din dan haka duk wata addu'a da wani musulmi zai yi to lalle a ƙarshe sai ya yi wa annabi salati dan yana cikin asbabul ijaba sababbai na karban addu'a sannan wa ali muhammad da iyalan annabi muhammad iyala na muhammad anan ana nufin atba'u muhammadin mabiya na muhammad gaba ɗaya duk mu ma mun shiga wannan al din dan ana fassara alu da al atba'u iyalai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana mabiyan manzon Allah ala dinihi wanda suke bin annabi akan addinin sa ina fata ana fahimta yawwa sannan akwai kuma iyalan annabi dangin sa qarabatuhu na kusa da shi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ibn al-qayyim yayi bayani a cikin jalal al-afham nasa Allah ya masa rahama mallan yace har izuwa ƙarshe wannan ya kawo mana hadisin ne short ko gajeren salati amma zaka kawo cikakken salati ibrahimiyya sai ka rufe da shi idan kai mallan yace wa yamsahu wajhahu wa yadayhi to in ka gama addu'a to sai ka shafa fuskarka ka shafa kuma hannayenka inji mai littafi wannan ana nufin ladabin addu'a ka shafa fuska ka shafa hannu ko ka shafa hannu ka shafa fuska mashkul alwash bil yadain ba'da addu'a shafa wa fuska hannaye guda biyu bayan an gama addu'a akwai hadisai da suka zo akai amma kash hadisan ba su da kyau ba su inganta ba riwaya ta zo cewa kada ɗayan ku yayi addu'a ya gama face sai ya shafa fuskar sa da wannan addu'a akwai hadisai da suka ce a shafa fuska idan an yi addu'a amma hadisan da'ifai ne hadisai ne masu rauni so kenan ba sai an yi aiki da su ba a manhaji na malamai na sunna la yajuzul amalu bil hadisi da'if bai halatta ai aiki da hadisi da'ifi ba to amma duk da haka kuma suka ce in kaga wani kuma yana yi wataƙila bai san hadisin da'ifi bane karka ce dan bid'a ne karka zage shi karka ce jahili a'a kai ma makaranta ka je aka ce maka wannan hadisin bai inganta wataƙila shi kuma ya san falala ne a shafa ina fata ana fahimta da haka hadisan ba su inganta ba da wanda ma hadda karawa ma hadda tofawa da yau to a shafa a shika shi kuma wannan tofawa daga ina kawai ka shafa wasu kuma za ka suna haka sai sa idan sai su haka sai su kewaye da wanda kuma suke kewaye wurin su da suke gaba daya duka wasu abubuwa ne sababbi wanda ba su da asali ina fata ana fahimta da haka malamai suka ce abin da yafi dacewa kada mutum ya shafa fuskar sa idan yayi addu'a kawai kana addu'a kana addu'a kana gama sai kai mai sai ka sauke hannu da ka gama kawai sai ka mai sai ka sauke hannu kun fahimce ni yawwa wannan kenan addu'a ta neman rahama haka ake yi ana daga hannu ne haka ana kallon sama ta neman rahama amma idan azaba kake nemawa sai kai haka a kwarto a zubo azabar ta biyo ta hannunka ina fata ana fahimta kun fahimci wannan to wannan kenan hadisan haka suka zo amma ba su inganta ba a wannan kenan to shine sai mallan yake cewa ويكره القنوت في غير الوتر با سو اي قنوتي الدعاء القنوت ان با وتر با من الله معنى لا يشرع القنوت في غير الوتر با اين قنوت الدعاء كركا جي ينزا اني magana akan falalan addu'al qunuti kaje ka buga ta anafila da kake bayan magariba ba yi kun gane ba yi alqunuti anafilan sallar azhar wannan shine zance mafi inganci a cikin maganganun malamai illa an tanzila bil muslimina nazila to sai dai in wata nazila wata masifa wata fitina ta sauka akan musulmi to ana iya yin addu'ar alqunut kai har a sallar farilla ma kaga yanzu duk bayanin da muka yi na alqunuti a cikin me a cikin wuturi ne ba a sallar farilla ba to ana iya yin addu'ar qunuti a cikin me farilla amma yaushe a ba kullun ba sai nazila me nazila bala'i annoba, kisan kai, ta'addanci, zubar da jini, zalunci, wata masifa da ta zo ta gagari mutane aka rasa yanda za a yi. To wannan ya halatta liman ya dauko addu'ar alqunuti da ake yi a wuturi din nan yayi ta a sallar farin lamun. Wannan alqunut finnawazil kenan. Yin alqunuti idan wani abu ya sauka. To ita kuma wannan addu'ar alqunuti ta nazila. Da zarar abun ya dauke to sai a dauke. Da zarar abun ya dawo sai a dawo. Da so da yawa kun shaji akan ce ai malamai sun ce ai alqunut, ai alqunut. Suna nufin ai alqunut a zahar, alqunut a al'asar, alqunut a magariba, alqunut a isha saboda bala'i yayi bala'i. Yanzu kamar wannan kashe mutane da ake ta yi da zubar da jini da ake ta yi. Kaga ai bai kamata ai shiru ba addu'a ba. Tunda bala'i ne ya gwamnatin ma ya fi karfin ta. Ko banan ce ya fi karfin ta ba. Ga shi dai ana yi dai Allahu alam. Saboda ai sojojin suna cewa ba a ba su dama ba ne. An ka ce ya fi karfin ta kenan kaga ba su da makamin yaƙar su. Kisan mutane da ake da zubar da jini. Kashewa a hanya, kashewa a gida. Bunka wuta, yanka mutane. Wannan ya cancanta nazila ce. Ai mata addu'a. Haka idan annoba ta sauka, akai ta ciwon kwalara ana mutuwa. A ta roƙon Allah, Allah ya tsere ta a cikin al'unut. Idan Allah ya kawo wata cuta, ta biyo garin can ta kashe mutane ana ta zuwa makabarta, kuna ta tsorita, sai kuka ji gata ta taho, ai ta zo ƙauyen kaza. To ya halatta malamai su ta al'unut, su ta al'unut saboda Allah ya kare. Allahumma hawalaina wala alaina kenan. Ina fatan kuna fahimta. To kenan wannan shine al'unut fin nazila. To annan al'unuti da ake yin ta a nazila. To bai halatta a dawoma ana yi ba tunda ko nazilan ba kullun take zuwa. Masallacin da suka rike wuta su kullun suna yi. To wannan kuma sun saba sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace ghairat ta'un banda annoba ta ta'un. Akwai wani ciwo na ta'un da yazo a zuwa nan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzo Allah yayi bayani kamar yadda malamai suka yi bayani cewa Annabi yace rahama ce, jin kai ne, wani ciwo ne da ya sauka. Tunda rahama ne da jin kai ne to ba sai yin addu'a Allah ya kautar da ita ba. Duk wanda ya mutu yayi shahada haka Annabi yace. Wanda ya mutu yayi shahada. Daka mudawamatul qunuti fil fariza bid'atun. Mutum ya lazimci yin al-qunuti a cikin sallar farilla bid'a ne. Saboda Annabi bai yi ba, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba. Kuma ba a nakalto Annabi ya dawwama yana yin al-qunuti a cikin sallar asubahi kullum ba. Daga nan za ku gane wasu daga cikin masallatan gargajiya ko na bid'a da kullun liman in an yi asubahi kawai sai ka ji yana gama karatun surar ƙarshe sai ka ji yayi shiru yana al-qunut. Hadhihi bid'atun, bid'a ne. Me yasa ba Annabi ne yace ai ba, kuma ba a ruwaito Annabi ai ba. Kwata kwata an baka ka'ida ita al-qunut gaba daya. Ana yin al-qunuti ne a cikin sallar farilla in me idan wani abu ya faru, wata masifa ta faru, wani bala'i ya faru, wani ta'addanci ya faru. To yaya wani liman zai zo kullum sai yayi al-qunuti da su ba? Na'am. Kuma ba a ji abin da yake faɗa ko yana yin sirran. Malamai suka ce an tambayi a hadisin Malik ibn Huwairis, ya tambayi baban shi sahabi ne, yace ya babana kai sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Yace eh. Kai sallah bayan Abubakar eh, kai sallah bayan Umar eh, kai sallah bayan wani? Yace a kanu yaqnutuna fi subhi, suna yin irin al-qunutin nan na sallah asubahi? Yace la ya bunayya inna ha muhdatha, yace sabon abu ne kirkirar su akai bid'a ce. Na'am. Bai halatta ba, bai halatta ba ka je ka bi limamin da yake bid'a, bai halatta ba, ka bar masa kayansa. To shine amfanin, an gane, shine amfanin karatu da ilimi. La yajuz, dan ba lokaci ne, lokacin ya riga ya kure mana, dole tsayawa za mu yi. Don haka ko al-qunutin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi, mushrikai ne suka kuntatawa musulmi a Makka abun yi yawa annabi yace bari mu hada da alkunuti suka hana su hijira annabi ya ga dole ya gaya wa Allah ya kunuti akai ta kashe masu rauni manzo Allah ya ta'addu'a lil mustazafina masu rauni Allah ka kubutar da wane da wane da su wane Allah ka halakar da su wane da su wane da su wane manzo Allah yayi alkunuti na nazila a cikin sallar farilla tabbas lokacin da aka kashe masa wasu mutane cikin sahabbansa da yawa hadisin Bukhari da Muslim riwayar Anas da aka yi wani mugun kisan kai a yaki aka kakkashe masa sahabbai ya ga kisan yayi yawa annabi yayi ta'addu'a yana roƙon Allah addu'a mai tsanani akan waɗannan kafirai da suka kashe mai sahabbai amma fa bai dawwama yana yi ba to me yasa malam na sallar asubahi kullun kana yi kullun dan haka dawwama ana yin alkunuti a sallar farilla bid'a ne kai ko wannan tanazilan da aka faɗa wani limami ya dauka a masallaci kullun sai yayi wa mutane to yazo da me yazo da bid'a ina fata ana fahimta dan haka kada ayi sai shari'a ta ce ayi idan kuma shari'a ba ta ce ayi ba to lalle kada ayi ina fata ana fahimta dan haka liman yana da dama salahiyar liman ne yayi alkunuti a lokacin da yaga akwai bukatar alkunuti kuma liman yana cikin salahiyar sa idan yaga ba bukata ba sai yayi ba ba sai wani yazo ya ce masa ayi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alkunuti sahabban da suke tare da shi sun yi alkunuti lokacin da ya daina sai ma sai su ma suka daina dawwama kaji malami suka ce wa ammal mudawamatu alaihi fa innahu lam yarid fi hadisin sahihi sahihi annahu dawama ala alkunut dawwama akan yi alkunuti a cikin sallar farilla ko dai ko biyu bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine masabin jumhur ahlul ilmi ina fata ana fahimta dan haka alwajibu ittiba'u sunnah wajibi shine a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daina ta'assubanci ga wata mazhaba ko misalin ayi alkunutin da ake yi wasu suna dauka ne a mazhabar kaza a malikiya an ce ayi a ishmawi an ruwaito an ce ayi abinda ake biyayya kai tsaye gare shi shine hadisin annabi duk abin da yazo ya saba hadisin manzo Allah kuma sai a ce waɗannan malamai ijtihadi suka yi kokari suka yi kuskure sai a ajiye musu kuskuren sai ayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi dan haka manzo Allah zai yi addu'a kuma sahabbai wannan mamu za su yi addu'a shi ma liman zai addu'a addu'ar mamu shine cewa amin addu'ar liman shine bude baki yace ayi kaza ayi kaza da wanda yayi addu'a da wanda yace amin duk hukuncin su daya liman da yazo yace Allahumma hadini fi man hadait ko Allahumma hadina fi man hadait kuka ce amin kuma kamar kun ce Allahumma hadina fi man hadait ne duk daya ne babu wani bambanci ina fata ana fahimta to sai da karshe yace banda wannan da'un wanda ya faru a lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab a kasar Sham kenan ba a ruwaito cewa sahabbai sun yi wato alkunuti akan wannan annoba ba saboda ita annoba din nan shahada ce bai kamata kuma dan shahada ta zo a ita addu'a Allah ya kautar da ita ba duk wanda Allah ya kaddara ya mutu a ciki yayi mutuwa ta rahama ta jin kai anan zamu dakata insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi akan tarawihu 20 raka'a shi tarawihi raka'a 20 ne وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.